Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60-25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen radio FM na BOI Africa akan mita 200.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM a Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio da ke kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a boihausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku da yammacin yau Litinin 6 ga watan 1 na sabuwar shekarar 2020. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Hafiz koko Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Mutane da dama suka taru a Tehran, babban birnin kasar Iran, yau Litinin da nuna juyayin mutuwar General Qasem Soleimani. Kungiyar kasashe uku da ake kira E3 sun yi kira ga Iran da ta mutunta yarjejeniyar nukiliyar 2015. Sannan harin da kungiyar 'yan ta'addan Al-Shabab suka kai a wani sansanin soja a Kenya ya halaka ma'aikatan tsaron Amurka uku.
Kanin labarin kenan. To ganin zuwa yanzu babu alamar zaman ɗarɗar a Najeriya da buƙatar matakin gaggawar da rundunar 'yan sandan ƙasar ta ɗauka saboda rikicin Amurka da Iran?
Irin wannan abubuwan yana iya tasowa daga baya. Saboda mabiya, saboda haka kaga ya kamata a ce kafin abu ya taso a gargaɗe su a ja musu kunne.
To za kuma aji ci gaban hirarrakin da muka yi da Professor Usman Bugaje daga Najeriya da kuma Professor Jibo Hammani daga Nijar kan wannan karce ƙasa da Amurka da Iran ke yi da kuma yiwuwar su buga ko akasin haka. Kamar kowace ranar Litini, Yusuf Aliyu Harande na tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan adam, amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Mutane da dama sun taru a Tehran, babban birnin ƙasar Iran, yau Litinin da nuna juyayin mutuwar General Qasem Soleimani, yayin da wanda ya maye gurbin sa ya sha alwashin ɗaukan fansa ga harin Amurka da ya hallaka shi, a kuma daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ke barazanar kai hari kan wuraren tarihin Iran idan har Iran ɗin ta mayar da martani. An kyale su su kashe mutanenmu da azabtar da su da kuma dasa babambamai a gefen hanya da suke hallaka mutanenmu, kana mu ba mu da ikon kai hari kan cibiyar al'adunsu. Hakan ba za ta yiwu ba, in ji shugaba Trump yayin wata ganawa da ya da manema labaru a cikin jirgin Air Force One a daren jiya Lahadi. Kakakin Majalisar Wakilan ta Amurka Nancy Pelosi ta faɗa a cikin wata sanarwa a cikin wata wasiƙa da ta tura abokanan aikinta na ɓangaren jam'iyyar Democrat cewa majalisar za ta ɗauki wata matsaya kan yadda za su rage ƙarfin ikon da shugaban yake da shi kan ɗaukan wani matakin soji a kan Iran. Pelosi ta kwatanta harin na makon da ya gabata a matsayin takalar fada, kana ta kuma ce zai jefa dakaran Amurka cikin hadari ya kuma ƙara rura wutar takaddamar da ke tsakanin Amurka da Iran. A wani labarin kuma, kungiyar ƙasashe uku da ake kira E3 da suka hada da Faransa, Burtaniya da kuma Jamus sun yi kira ga Iran da ta mutunta yarjejeniyar nukiliyar 2015 da aka kulla tare da wasu manyan ƙasashen duniya, kana ta kaucewa ta da hankali biyo bayan kashe babban janar ɗin Iran da dakarun Amurka suka yi. A cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa da aka fitar a yau Litinin, ƙasashen kungiyar tarayyar Turai uku da suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar nukiliyar sun jaddada muhimmancin a kwantar da hankali a Iraki da Iran, kana sun yi kira da su haɗa ƙarfi da ƙarfe don yaƙi da kungiyar IS. Cikin sanarwar, kungiyar ta E3 ta kuma ce, muna sake jaddada aniyarmu ta ci gaba da yaƙar kungiyar IS, wanda shi ne babban abin da muka saka a gaba. Yana da muhimmanci mu ci gaba da haɗin kanmu a wannan yaƙin. Muna kira ga hukumomin Iraki da su ci gaba da ba da dukkan goyon baya da ake bukata don haɗin kanmu. Wasu ma'aikatan tsaron Amurka uku ne suka mutu yayin da kungiyar 'yan ta'addan Al-Shabab suka kai hari a wani sansanin soji da jami'an yaƙi da ta'addanci na Amurka suke amfani da shi a Kenya a ranar Lahadi da yamma. A cewar sojojin, harin na filin tashin jirage da ke Mandibay ya kuma lalata jiragen saman Amurka da dama da kuma motoci kafin a dakile shi. Wannan harin da kungiyar ta Al-Shabab mai alaka da kungiyar Al-Qaida ta kai shi ne hari na farko da aka taɓa kaiwa akan dakarun Amurka a gabashin Afirka.
between 4 and 5 there was that attack at that critical base, that airstrip.
Daya daga cikin dakarun Kenya mai suna Irungu Makari kenan yake cewa a tsakanin karfe 4:05 aka kai harin kan sansanin sojin an yi ta artabu tsakanin sojojin mu da maharan har zuwa karfe 6 amma yanzu al'amura sun lafa. Mai magana da yawun rundunar sojin Kenya ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa an kashe mahara 5 tuni dai kungiyar ƴan ta'adda ta Al-Shabab dake Somalia ta dauki alhakin kai wannan harin. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Australia tana ci gaba da kokarin kashe wutar daji da ta lakume miliyoyin kadada ko hekta-hekta a jihohi uku. An samu kadawar iska kaɗan ta kuma da kuma yanayi mai sanyi a jiya Lahadi da ya samar da ɗan sauki daga wutar da ma'aikatan kashe gobara suke ta kokarin kashewa cikin tsahon makonni da suka gabata. Dubban mutane suna zaune a sansanoni da aka kiyasta gidaje 2000 sun lalace. Kana mutane 24 suka mutu tun lokacin da gobarar ta fara.
At the amount of times I've packed all my belongings in the car or tried to get it out, you know what I mean, and packed it.
Gaskiya muna cikin damuwa sosai a dadin lokacin da muka dauka kafin mu hada kayan mu a cikin mota ko fitar da su waje. Ka san abin da nake nufi. Ka dauki yaranka zuwa wani wuri can. Yanzu haka za mu bar gidanmu wanda ba mu san har zuwa tsawon wani lokaci ba, kuma ba mu san me ke faruwa ba da kuma yadda lamarin zai yi muni ba. Gaskiya akwai damuwa. Film din 1917 da na Once Upon a Time in Hollywood sun samu kyaututtuka mafiya tsoka a bikin karrama ayyukan hada fina-finai na Golden Globes da aka yi a birnin Los Angeles da ke nan Amurka. Wannan karramawar da fina-finan suka samu a bikin wanda aka yi a jiya Lahadi na nufin akwai yiwuwar su samu lambobin yabo a bikin Oscar da za a yi a watan gobe. Shi dai film din 1917 wanda Sam Mendes dan kasar Birtaniya ya bada umarni, wanda kuma dandalin hada fina-finai na Universal Pictures ya shirya, ya samu lambar yabo ne a rukunin kyawun hotuna. Shi kuwa Once Upon a Time in Hollywood wanda Quentin Tarantino ya hada, ya samu tasa lambar yabon ne a rukunin fina-finan bandariya da na wake-wake. 1917 film ne da ya mayar da hankali kan irin wahalhalun da wasu sojojin Birtaniya biyu suka fuskanta a lokacin yakin duniya na daya. Shi kuwa Once Upon a Time in
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, a ci gaba da daukar matakan tsaro da kasashen duniya ke yi, sanadiyar karce kasa da gurnani da Amurka da Iran ke ta yi, ita ma Najeriya kasar da ke da dimbin jama'a da kuma ma'abuta akidoji daban-daban ta dau mataki. Ga wakilinmu a Abuja Hassan Maina Kaina da cikakken rahoton.
Rundunar 'yan sandan birnin Abuja ta kara samar da karin jami'anta a sassan birnin daban-daban, inda kuma aka giggirke motocin 'yan sandan kwanta da tarzoma a birnin. Wannan ya biyo bayan umarnin da Sofeta General 'yan sandan kasar ya bayar, bisa wani rahoton sirri da suka samu ne cewar wasu masu kare muradin akidar kasar Iran na tsara tayar da hankali da mazanga-zanga saboda kashe wani janar din sojan kasar Iran din da Amurka ta yi a bayan nan. A tsakiyar birnin Abuja na tambayi wani mazaunin birnin ko anya ya lura da alamar zaman dardar.
Sunana Alhassan Shaibu, minister. To gaskiya ni dai a birnin Abuja ban gani ba, kuma ban ji labari ba.
To amma ya kake daukan wannan gargaɗi da shugaban 'yan sandan Najeriya yayi?
Wannan shine daidai.
Saboda me?
Saboda ya kamata a ce ma'aikaci ya san aikin shi. Ba dan komai ba kwa, su suna da masaniyar dukkan irin wannan abubuwan yana iya tasowa daga baya. Saboda mabiya. Saboda haka kaga ya kamata a ce kafin abu ya taso a gargaɗe su. A ja musu kunne.
A cewar masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu, wannan mataki da shugaban 'yan sandan Najeriya ya dauka ya zo lokacin da ya dace.
Za ka iya tunawa a shekaru kusan uku ko hudu da su a baya, akwai wani shugaban wannan Hezbollah wadda ke kasar Lebanon wanda aka kama yana shirin, ya je ya karɓi passport, ya canza kamannu da niyyar ya zo nan Nigeria. Aka kama shi, na gani a kasar Egypt ne. To kaga irin wa'annan akwai alamomi da ke nuna cewa lalle irin wa'annan kungiyoyi da ke goyon bayan aqida ita Iran suna da kusan makafa da kuma dama na su yi amfani da Nigeria su dau su yi wata su dau wani mataki da suke son su dauka to lalle shirin wannan shiri da ita nan sanya Najeriya ta yi shiri ne mai kyau
koda ba ga yan sandan Dr. Kabiru Adamu ya ce akwai bukatar su ma sauran jami'an tsaro su zamto cikin damara
to kariya zan ita hukumar yan sanda ko yan sanda ita ce kadai za ta yi irin wannan mataki duka bangaren tsaro ya kamata su hada kai don irin bayanai da za a tattara wanda zai nuna shirin da ita kasar Iran da magoya bayan aqidar ta za su yi shine zai taimaka mana dan yan sanda misali akwai wannan hukuma ta NIA da ma duk wata hukuma da take da hannu a cikin yadda ake gudanar da tsaro a Najeriya to sai kamata su hada
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to ga da Hassan to har yanzu kan wannan batu na tankiya da ji wa juna da ake yi tsakanin Amurka da Iran idan an tuna mun gabatar muku da fashin bakin Professor Jibo Hamani daga Niger da kuma Professor Usman Bugaje daga Najeriya a ci gaba da hirar Professor Bugaje zai dora ne daga inda yake magana kan dusashewar da yace tasirin Amurka na yi
ba ita kuma Amurka yanzu alkadarinta kasa yake tattalin arzikinta da abubuwan da ta mallaka ai ba mai mallakar shi amma yanzu ko China ta ishe ta ba ma san a ce an yi rikici amma ai ta ga rikicin da ake na tattalin arziki ke kai ga da rikici ta yaki da makamai to ba ma fata haka zai faru don in hakan ya faru ba America da China kadai za su sha wahala ba kusan kowa a duniya domin duniyar ta tsincewa take kullum tana kara matsuwa tana kara wato alaƙar kasashe da jama'a kariya yake in wata wani abu ya taɓa wani ɓangare na duniya to zai shafi ko ina sai haka ba a fata haka zai faru amma shi wannan take-taken da ake yi yana iya taɓarɓare da Allah ya kiyaye ya zama wani babban yaƙi da zai jawo wasu mutane wani ɓangare domin ne ka tuna kwanan nan a Malaysia da Iran da Malaysia da Turkiya da Qatar da Uzbekistan duk sun haɗu ɗaya daga cikin abubuwan da suka yi yadda za su yi juna shi ne za su taimaka ma juna a wajen tsere-tsere na kayan yaƙi. To duk da yake abin nan yanzu aka fara shi amma ka ga wannan zai ƙara sa waɗannan ƙasashen su ƙara jinjina kuma zai iya sawa tun yanzu sauran ƙasashen ko ba su faɗa a fili ba su fara kai gudunmuwa. To kaga irin wannan ne sai wannan ya jawo wancan wancan ya jawo wancan sai ka ga an haɗa yaƙi da wani ƙasashe guda biyu na duniya.
To Professor baya ga waɗannan dalilai da ka zayyana kana ganin ƙawancen Amurka da Saudiya da kuma Isra'ila waɗanda dukkaninsu ana ganin ba su ƙaunar ƙasar Iran ta mallaki makamin nukiliya na tasiri a rikicin da ke faruwa tsakanin Amurka da Iran ɗin?
Wannan dai ai shi ne kamar tushen magana. Kuma in ka tuna ainihin yahu ya zo a Majalisar Ɗinkin Duniya ina jin shekara biyu ko uku da suka wuce yana tsoratar da dukkan kasashen cewa da an ba Iran rata ko ya yake za ta je ta sai da amma ai da kai kasashe na duniya irin su Rasha irin su China da sun mallaki irin wannan makaman kuma suna mu'amala da Iran saboda haka yanzu ya kamata da ita America da Israel su gane cewa fa jiya ba yau ba yanda da suke yin nan su cika ransu ba babbaka a da a matsayin jami'in su to fa abubuwa sun canza ya kamata su gane ba za a kyale su ci gaba da irin waɗannan abubuwa ba abinda muke fatan da za su yi su koma kamar sauran ƙasashe su ce to jama'a yanzu dai al'amari ya canza ya za mu haɓaka mutum kari bala'in da ke faɗa mai ƙasar duniya duka baki ɗaya kamar wannan canjin yanayin da ake magana shi ya kamata a ce ana yi ya za mu tunkari fatara da talauci domin fatara talaucin nan kar ka ga kai ƙasar ka baka da su a'a idan wata ƙasa ta su kai din ba za ka zauna lafiya ba
Professor Usman Bugaje daga Najeriya kenan ke tsokaci kan sa'insar Amurka da Iran shi ko Professor Jibo Hamani daga Niger ya dora ne daga inda yake ja da uzurin da Amurka ta bayar da kashe Kasim Suleimani da cewa
ina jin dai wannan duk faɗi ne sun samu dai labarin General Suleiman ya je Iraq sun samu wannan labarin suka so su yi abin amfani da wannan labarin su kashe shi dan sun san matsayin shi cikin harkokin yaƙi na Iran kamar shi ne kwakwalwarsu kuwa abin da ya shafi yaƙi.
To professor, kana ganin kawancen Amurka da Saudiya da kuma Isra'ila waɗanda dukkanin su ba su san Iran ta mallaki makaman nukiliya, kana ganin na tasiri a rikicin da ke faruwa tsakanin Amurka da Iran?
A kukadan abun da ya shafi Saudiya da ke da Amurkan shine Saudiya man petrokin nasu yawancin shi yana gabas cikin ƙasa Saudiya, kuma yawancin rijiyoyin man fetur na inda na bangare na Shi'a ne, mutanen da kenan mutanen Saudiya ne amma yan Shi'a ne, wato kenan ana tsoron alaka su da Iran. Abun da ya shafi Israel saboda karhin da Yahudawa suke cikin Amerika. Amma in ba haka nan ba, in ba don wannan ba, Israel mutum ce kama Amerika. Kama sai dai tana da mutane wanda ke abinda suna da iko, suna da karfin iko cikin Amerika. Kuma Saudiya ita da kanta ba za ta yarda ba yaƙi ya ɓarke. Ba za ta yarda ba don saboda in yaƙi ya ɓarke Saudiya kuma an ƙare da ita. Don saboda Iraniyan kamar Trump shi da kanshi yace ma Saudiyan kuma gabansu yaje yace musu inda ba dan mu ba da yakin Iran zai kawo muku ba zai iko kwana bakwai ba da mamaye kasan taku. To kenan su Saudiyan sun san in yaki ya barke ta kare. Kazalika yan Imarat.
To professor, kana ganin wannan harin na iya nasaba da wani yunkuri na shugaba Trump na karkatar da hankulan mutane daga rigimar tsige shi?
Yana yiwuwa, amma dai ga abin da mutane ke faɗi tun ba yau ba. Shi son yake in lokacin zaɓe ya zo na biyu Amurkawa su dube shi kamar wanda ya kawo zaman lafiya cikin ƙasa. Ya maido sojojin Amurka da ke waje ya mazo su gida. Abinda alkawarin da ya ɗauka wajensu kenan ko?
Haka.
Shi ya haifa a ce mutum ne wanda ya kawo mu ƙasar su zaman lafiya. To, amma ka san da shi yaƙi da aka ce an san faruwar shi amma ba a san ƙarfin shi ba.
Allah ka. Yawa professor, kana ganin wani mataki za ka so Amurka ta ɗauka a maimakon kai wannan harin idan Iran na mata barazana kamar yadda ta yi ikirari?
In Iran ta kai hari bisa ga sansanin Amurka wanda ke kwatar ko wasu ko na
abu.
Cile su ne Amurka su mar da makani, sannan kuma yaƙi zai ɓarke gaba da yi. Amma in wata hanya ce ta ɗauka kamar ta kashe wani ko wasu cikin generalolikin abin nan na yaƙan Amurka. Wannan ina ganin za su bari abin ya wuce shi kina.
Professor Jibo Hamani daga Nijar ke fashin baki kan rikicin Amurka da Iran. To karfa a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 10 ne da kusan minti 15 ko 14 agogon Washington da kewaye. To yanzu za mu zaku a gefe guda Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi.
Jama'a masu sauraron mu da yammacin wannan litinin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro masu iya magana dai kan ce daɗi na da gobe saurin zuwa. Yau gashi Allah ya kawo mu ƙarshen wannan shekara ta 2019, wanda shirin nan ya duba abubuwa da dama da suka shafi ilimi a ƙasashen Afirka da ma duniya baki ɗaya. A yau za mu duba wasu kaɗan daga cikinsu, da kuma fatar jama'a sun ga sauyi akan alƙawulla da mahukunta suka yi, ko dai na ingantawa ko kuma na samar da mafita na dindindin. Mun dai fara shekarar ne da wata matsala da ta kunno kai a jamhuriyar Niger.
Makarantu kimanin 31 ne gwamnatin ta Niger ta bada sanarwar rufewa bayan da binciken takardun izinin kafawa da na bude makarantu masu zaman kansu ya gano su da rashin cike wasu muhimman sharuɗan da ke tabbatar da halaccin su. Kamar yadda shugaban ma'aikata a ofishin ministan ilimi a matakin firamare Malam Ashanahima ke gaya wa manema labarai.
Kan ka bude makaranta mai zaman kanta, kana yin takardu na ka a baka izini na harko wanda aka ce ma a kreashi a Turanci. Bai ce haka nan in ka cika ka'idodin nan a nabu inda za ka fara wallafa kamar ka fara aikin. To ciki wannan akwai wanda ba su takarda ko dai, haka dai suka yi a suka buɗa.
Matakin hukumomin wanne ya bayyana a wani lokacin da aka shafe watanni uku na farko daga cikin watanni tara na shekarar karatu. Wani abu ne da jami'in kare haƙƙin jama'a akan sha'anin ilimi Ahmadu Rufa'i Lawan Sallau ke ganin zai haddasa cikas wa karatun dubban yara.
A rihe gaba ɗaya dada dan talaka ya gaba ne sun ce takardu a basu yi ba. In ba kai takarda ba, ai akwai hanyoyi wanda ake bi. Kai wane mun baka wa'adi nan da wata guda in baka cika takardarka ba. Muna iya murye. Ya kamata shugaban ƙasa ya yi magana bisa wannan lamari.
A Najeriya kuwa an samar da wani shiri ne don inganta rayuwar wasu marasa galihu.
Hukumar kula da gidajen yari ta ƙasa ita ce ta ƙirƙiro wannan shiri na horar da fursunoni a sana'o'in hannu tare da ilmantar da su saboda su samu karɓo a cikin al'umma bayan sun kammala wa'adinsu a gidan yari. Babban jami'i mai kula da hukumar Jafar Ahmed ya yi min ƙarin haske.
To sai muka ga to ai akwai kuma waɗanda suke son su yi makaranta, akwai waɗanda yanzu suna makaranta din, bari mu ba su dama su ma su yi makarantar. To sai muka fara adult education na yaƙi da jafinci, daga nan sai muka fara na junior secondary school, sai muka fara kuma na secondary school babba wanda za su ƙare da waye ko ne ku. To alhamdulillah kuma sai ga National Open University ta zo. Da National Open University ta zo sai ta ba da dama cewa kana zaune a gidanka kai wannan abu. So ashe kenan ko wanda ke zaune gidan yari yana da damar ya zo ya wannan ai karatu. To sai muka fito da wannan tsari da haɗin gwiwar National Open University sai muka kafa. To alhamdulillah yau muna da center guda 10 kuma za mu ƙara wasu, amma muna da ɗalibai fiye da 465 waɗanda ke yin fannoni iri-iri na digiri. Muna da mutum wajen 23 waɗanda ke sama na digiri na farko. Akwai wanda ke digir da digirgir mutum ɗaya.
Duk dai a Najeriya matsala almajiranci ta yi ƙaurin suna. Yau ina aka kwana?
Farko dai abin da ya shafi karatun allo wani tsari ne da ake da shi wanda asalin tsarin manufar tana da kyau. Manufar shi ne ya za a yi yara su samu hadda ta alƙur'ani mai girma. To hadda alƙur'ani mai girma kuma abu ne mai daraja cikin addinin musulunci. Qur'ani mai girma ya kwadaitar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kwadaitar ahadisai masu yawa, ya nuna daraja da falala ta mahaddacin Alqur'ani mai girma. Sannan addinin musulunci ya nuna iyaye da suka tsaya ƴaƴansu suka samu karatun Alqur'ani mai girma, wato su kansu iyayen sai sun ci albarkar wannan karatu da ƴaƴansu suka yi a ranar tashin alkiyama, cewa za a zo da mahaifin mahaddacin Alqur'ani mai girma da mahaifiyarsa ranar tashin alkiyama. Allah zai sa a sa musu alkibba ta haske a kawo wani kambe na zinari, a sa musu an girmama su an musu sarauta a gaban taron duniya gaba daya saboda kawai dan su ya haddace Alqur'ani mai girma. To shi tsarin karatun allo wato manufar asali manufar mai kyau ce, shine manufar ana so yaro ya haddace Alqur'ani mai girma, uba yana kishin haddace Alqur'ani mai girma. To amma inda aka samu kuskure shine a baya zaka ga yara da suke haddan Alqur'ani mai girma mafi yawa suna farawa ne a wajen iyayensu maza, wasu ma su fara a wajen iyayensu mata, daga nan su ci gaba dai a wajen malumansu. Idan wani dalili ya sa za a dauki yaro a kai shi wani wuri ya je karatu, zaka ga akwai wata alaka da kuma daukan matakin yadda yaron zai zama yayi karatun cikin mutunci ba tare da yayi karatun cikin halin da zai iya jefa hatta tarbiyyar yaron a cikin hatsari ba.
A kasar Ghana kuwa abin sai san barka.
Gwamnatin da muke kan ga ya promise kamar in Allah ya sa aka iyaka vote mishi ya zufawa ya bada opportunity kowani yaro a cikin Ghana ya iya samu education free without a pesuwa da zai biya wai ya biya ma government for school fees. Saboda wannan duk al'umma gaba daya aka taru aka vote mishi, shi Allah ya sa ya samu nasara, da kuma ya samu nasara jiki kun Allah da Allah ya tanye shi she go ahead ya implement free education from basic education to the secondary level, that is senior high secondary school.
Masoraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a cikin wannan shekarar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu shekara ta 2020 za ku ji mu dauke da wasu shirye-shirye. Babban abun fata a nan shine waɗannan alƙawulla da mukunta suka yi a cikin wannan shekarar sun samu cika su kuwa. Yanzu an bar al'umma da alƙalanci. Yanzu a madadin wakilan muryar Amurka da ke Najeriya, Niger da ma ƙasar Ghana. Muna muku fatan Allah ya sa sabo shekarar tafi wannan ta 2019. Da fatar alkhairin da ke ciki, Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da shi a gare mu baki ɗaya. Amin. Godiya ta musamman ga Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
To a gaida Yusuf, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Hussein Abba Dambam. Yace salamu alaikum. Ku gaya wa kasar Iran da Amurka cewa ya kamata su zauna da juna lafiya ta hanyar yin sulhu tsakaninsu. Domin ita fitina farkonta aka sani ba san ƙarshenta ba, kuma duk abinda zaman lafiya bai kawo ba, tashin hankali ba zai kawo shi ba. Sakonmu na gaba haɗin gwiwa ne da ya fito daga Sani mai lange-lange Yalwa da Aliyu Usman taka lafiya. Suka ce muna yi wa 'yan makaranta fatar komawa makaranta lafiya a yau Litinin bayan hutun Kirsimeti da na sabuwar shekara. Da fatan Allah ya bai wa iyaye halin biyawa 'ya'yansu kuɗin makaranta. Daga nan sai sako daga Alhaji Umar Forever Gashuwa ya ce salam VOA Hausa. Kashe sojoji Amurka uku da Al-Shabab ta kasar Somalia ta yi a wani sansanin Amurka da ke kasar Kenya abin bakin ciki ne da takaici. Ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki daya. Sai kuma sakonmu na karshe da ya fito daga Isa Lawan Girgir ya ce matakin da shugaba Buhari ya dauka na hana duk wani jami'in gwamnati fita kasar waje domin neman magani ya dace matuka, amma fa ya kamata shugaba Buhari ya nuna misali sai sauran su bi sahu. To jama'a, ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku, godiya muke yi.
To a gaishe ki, yanzu kuma mun zo ga shirinmu na karshe, wato labaran duniya an manfa a takaice.
Mutane da dama sun taru a Tehran babban birnin kasar Iran yau Litinin don nuna juyayin mutuwar General Qasem Soleimani, yayin da wanda ya maye gurbinsa ya sha alwashin ɗaukan fansa ga harin Amurka da ya hallaka shi, a kuma daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ke barazanar kai hari kan wuraren tarihin Iran idan har Iran ɗin ta mayar da martani. A wani labarin kuma, kungiyar kasashe uku da ake kira E3 da suka hada da Faransa, Birtaniya da kuma Jamus sun yi kira ga Iran da ta mutunta yarjejeniyar nukiliyar 2015 da aka kulla tare da wasu manyan kasashen duniya, kana ta kaucewa ta da hankali biyu bayan kashe wani babban janar ɗin Iran da dakarun Amurka suka yi. Wasu ma'aikatan tsaron Amurka uku suka mutu yayin da kungiyar 'yan ta'addan Al-Shabab suka kai hari a wani sansanin soji da jami'an yaƙi da ta'addancin Amurka suke amfani da shi a Kenya.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗinsa, sai kuma a dakatar shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya, da Julie Lathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin, da kuma injiniyanmu na wannan lokacin na Shawn Kale, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da daddare lokacin da za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayinku kan tankiyar da ke tsakanin Amurka da Iran. Wassalam.